Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 27 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, ana ƙara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa, bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. An samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin kwale-kwalen da ya auku jiya Laraba a garin Wara da ke jihar Kebbi, Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyararsa gabas ta tsakiya da nufin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a zirin Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji irin shawarwarin da aka bayar a taron karɓar shawarwari kan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da aka gudanar na jihohin Plateau da Nasarawa da kuma Benue a garin Jos.
Gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin ƙasa, sashen shari'a, harkokin zaɓe, baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu, da gyara kan yadda ƙarfin mulki ke matakin tarayya fiye da jihohi da ƙananan hukumomi.
Gwamnatin jihar Neja da ke fama da harharen 'yan bindiga a sassan jihar ta kaddamar da rundunar 'yan sintiri ta musamman.
Kwaɗina da wannan aka tara a tabbatar da cewa za su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Neja.
Bayan haka kuma, za ku ji cewa kungiyar malaman koyar da ilimin aikin jarida da yaɗa labarai ta nahiyar Afirka tana gudanar da taro kan yadda za ta koyar da ɗalibai amfani da kafofin sada zumunta na zamani don magance matsalolin tsaro a nahiyar. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ana ƙara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa, bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. Kwamitin binciken shari'a zai yi aiki na tsawon watanni 6, lokaci mai tsawo nesa da wata guda da aka saba ba masu sauraron bahasi kan tuhumar aikata laifi. Masu sauraron bahasin za su saurari bayanai kan shaidu da aka tattara a binciken da aka gudanar na tsawon shekaru 2 da suka shafi hukumci guda 2 da kotun koli ta yanke da ba ofishin babban alkalin lardin Manhattan izinin samun bayanan kudin haraji na tsohon shugaban kasar. Tsawon lokacin aikin da aka ɗibarwa masu sauraron bahasin binciken na nuni da cewa masu shigar da ƙara suna shirin gabatar da ƙara da za a ɗauki lokaci ana saurare, in ji Rebecca Raffi, farfesa a makarantar koyar da aikin lauya a birnin New York, wadda ta taɓa aiki a matsayin mai shigar da ƙara a Manhattan. Ta ce wannan matakin farko ne a shirin gabatar da ƙara aikata laifi, kuma zai yi wuya a kasa shigar da ƙara bayan sauraron bayanan masu gudanar da binciken. An samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin ruwan da ya auku jiya Laraba a garin Wara, jihar Kebbi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya zanta da shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar Sani Dododo, wanda ya ƙarin haske dangane da lamarin da kuma abin da ya sa zuwa yanzu ba a iya gano mafiya yawa daga cikin fasinjojin kwale-kwalen ba.
An samu gawa guda 5, amma yaniyar ta farko da wasu mutane guda 4, an kada su da wayancan mutane guda 22, kuma an samu kusan guda 27 kenan. Bisa ga al'ada ta ruwa da nutsewa, to su gawakin mutane alal akalla sai sun kwana, sannan ake samu dagowar su inda sun mutu, kuma yana yiwuwa a same su wurare daban-daban, ko kuma kila a je can wata gawa ta zo ta sarka ga wani icce ko wani gumbi haka ko wani abu. Amma dai su da yake masu ta'amuli da su sa wannan abin, duk yadda za a yi a ga an kubutar da gawakin, insha Allah za a yi, Allah ya tare ta fito daga aikin.
To kamar su an fara gano iyalan wadanda ba a gani ba ko kuma wanda suka rasu.
A gidaje akwai gidan zaka ga yariya takwas duk ba a gansu ba. Dan ana zuke da su a cikin wannan iftila'i din. Wani ne a samu biyu, wani ne uku. Babu gida cikin garin Waro wanda ba karsa gidan da aka samu daya biyu uku a cikin wannan gari. Saboda kusan yaran suna da yawa kuma mata ne da yawa wanda suka tashi kananan yaran da yan mata bu dare da masu wasu kadan wuce sadan saboda zuwa wannan wurin na sana'a yanda ake wannan a hakon zinari na daga jihar Niger da iyakar mu nan jihar Kebbi suna kai musu abinci ne to sa ba sun kai za su dawo ne wannan abin ya zaka faru.
Shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar Kebbi Sani Dododo a hirarsa da wakilin mu Muhammad Nasir. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyararsa gabas ta tsakiya da nufin karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a zirin Gaza tare da yabawa sarkin Jordan Abdullah sabili da jagorancin kwarai da ya taimaka aka iya cimma matsaya. Blinken ya shaidawa manema labarai bayan ganawa da sarki Abdullah a Amman cewa gudunmuwar da Jordan ta bayar kwanan nan wajen kawo ƙarshen rikici a Isra'ila ya nuna rawar da masarauta ke takawa na wanzar da zaman lafiya a yankin da ya sa dangantakar mu take da ƙarfi da kuma muhimmanci. Blinken ya isa Jordan inda rabin al'ummar miliyan 10 asali Falasɗinawa ne bayan ganawa ta farko a Alkahira da shugaban ƙasar Misira Abdullah Fattah El-Sisi da ministan harkokin ƙasashen ƙetare Sameh Shoukry. Kasar Misira ta taka gagarumar ruwa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikice-rikicen lokutan baya.
To madalla, anjima kadan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Wakilan al'ummomin jihohin Plateau da Nasarawa da kuma Benue sun gabatar da kudurorin jama'ar su don yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin Najeriya da majalisar dattawan kasar ta shirya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani kan taron da aka gudanar a jasfadar gwamnatin jihar Plateau.
Shugaban kwamitin a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue, Sanata Abdullahi Adamu, ya fara ne da cewa majalisar dattawa ta tara ta gano cewa yin gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin ƙasa, sashen shari'a, harkokin zaɓe, baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da gyara kan yadda ƙarfin mulki ke matakin tarayya fiye da jihohi da ƙananan hukumomi za su samar da daidaituwan lamura.
This ongoing review provides a platform for the good people of Nigeria to express their opinions.
Yace zaman sauraron ra'ayoyin jama'a an shirya shi ne a shiyoyi ta yadda jama'a za su samu damar tsoma bakin su kan harkokin da suka shafe su. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya wakilci gwamnonin Nasarawa da Benue ya karfafa batun duba yiwuwar karfafa 'yan sintiri samar da 'yan sandan jihohi raba kason arzikin kasa ta yadda jihohi da kananan hukumomi za su samu kaso mai tsoka.
The North Central Zone Public Hearing will produce some of the best solutions to the current challenges of the nation.
Yace bisa ga irin gudunmuwar da al'ummomin jihohin arewa ta tsakiya suka bayar yana da yakinin zai samar da maslaha kan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Kakakin majalisar jihar Benue Titus Uba yace al'ummar jihar Benue sun karfafa batun hana kiwo a fili ne.
Prohibition of open grazing.
Bongom Jos da Jacob Gyangbuba wanda ya wakilci sarakuna a wurin taron ya bayyana takaicinsa ne kan yadda aka cire darasin tarihi a darussan karatu a makarantu inda ya ce zai tawaye wa yara sanin asalinsu. Yace batun zama dan kasa da dan asali dole ne a duba matakan da suka dace saboda kowane yanki na kasa na da waɗanda suka mallaka. Sauran kungiyoyi da dama sun gabatar da gudunmuwar su.
Sunana Comrade Eugene Manji, ni ne kuma Elected Chairman na Plateau State Council. Position namu guda daya shine zancen minimum wage. To wannan minimum wage ma doka ne na duniya. Yawancin state ma ba sun cika dokan ba.
Sunana Jummai Madaki na shugabancin rapper. Muka ce 35% ba faɗa muke da su ba
kenan wai har yanzu ku ba gamsu da wato abin da ake ma mata ba bayan idan kika duba ministoci akwai mata kananan hukumomi akwai mata jiha akwai mata bai har yanzu ba ku gamsu ba
a'a bam gamsu ba muna cewa a ba mace na kware don ta san da ta fito ta duba kasawan mace ta daga ta sa ta a kujerin da ita ma za ta taimaka wa al'umma.
Bayan tattara gudunmuwar al'umma ne majalisar dattawan za ta duba waɗanda kenan tuntuni da sababbin shawarwari da jama'a suka bayar samar da daftari da ya dace da al'ummar kasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da ake ƙara shaci-faɗi a kan yiwuwar cutar COVID-19 ta ɓulla ne daga ɗakin binciken kwakwa a ƙasar China. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya umarci cibiyoyin Amurka su ƙara ƙaimi wajen tattarawa da kuma tantance bayanai da za su kawo mu kusa da sanin ainihin asalin cutar. Biden ya ba jami'an leƙen asirin ƙasar wa'adin kwanaki 90 su samar da bayanai na zahiri bayan da ya sami rahoto a wannan watan ba tare da tabbacin tushen cutar ba. Jami'an Amurka sun shafa watanni suna jaddada cewa rashin haɗin kai daga gwamnatin Beijing yana hana yunkurin ƙasashen waje sanin tushen cutar corona da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane miliyan 3,400 a ƙasashen duniya da suka hada da mutane sama da 600,000 a Amurka. Hukumar lafiya ta duniya da ke shirin sake gudanar da bincike karo na biyu kan asalin cutar ta fuskanci suka sabili da watsi da bayanan da aka yi cewa cutar ta bulla ne daga wani ɗakin binciken kimiyya na ƙasar China, abinda jami'ai a Beijing suka yi ta musantawa. Watanni biyu da suka shige, hukumar ta yanke hukunci a rahoton cewa yana da wuya ainun a ce annobar COVID-19 ta bulla daga ɗakin binciken kwakwa da ke Wuhan.
A gaida alheri Grace Abdi ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da kokarin ganin an kawar da 'yan bindiga masu satar mutane da suka addabi jihar Niger da ke Najeriya. Gwamnatin jihar ta kaddamar da wata rundunar 'yan sintiri da aka baiwa horo na musamman ta yadda za su yi yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suke kai hare-hare a sassan jihar. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samar da waɗannan 'yan sintiri da za su gudanar da aiki tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro, domin hakan zai taimaka gaya a yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. Inji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen kaddamar da waɗannan 'yan sintiri.
Na farko ka gansu a uniform kilan da baka yi tsammani ba. Gwamnatin jiha ita ta kawo wannan uniform. Wannan shine mataki na farko da aka taɓa yin haka ga wannan Special Vigilante Corps. Na biyu kuma a yau ɗin nan da suke fita akwai appointment letter wanda gwamna ya ce a basu a matsayin ma'aikata na jihar Niger. Na uku, duk wani abu da zai same su wajen aiwatar da aikin su na tsautsayi ko hatsari, gwamnatin jihar Niger ita za ta dauki nauyi.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce sun zaɓo 'yan sintirin ne daga ƙungiyoyin da suke taimakawa jami'an tsaro a jihar.
Wanda muka cire ne yanzu 160 ne, kuma next batch za su zo ko next week, kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan ƙungiyoyin nan an masu training, an sa su ƙarƙashin ƙungiya guda ɗaya. Kuma gaskiya mun ga su da training da aka yi musu, domin ai training nasu yadda za su kare haƙƙin ɗan adam, yadda za su yi information gathering.
Nasiru Muhammad Manta shi ne kwamandan ƙungiyar 'yan banga a jihar Niger, ya ce za su taimaka domin tabbatar da zaman lafiya a jihar.
Wa'annan 'yan ta'adda da ke cikin wannan wuri domin gurɓata al'amura da ke faɗin wa'annan wuri yana ɗaya daga cikin dama da kuma gwamna bacin ranshi da sarakunan jihar Niger na al'adun gargajiya da hankalinsu ya tashi ko kuma bacin rai a gare su, domin a tabbatar da cewa squadina da wannan aka tara a tabbatar da cewa da su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Niger.
Fata dai al'ummar jihar Niger su ga canji a sakamakon waɗannan 'yan sintiri na musamman da gwamnatin jihar ta samar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yayin da aka shiga rana ta biyu da fara taron kungiyar malaman koyar da ilimin aikin jarida da yada labarai ta nahiyar Afirka, wato African Council for Communication Education, wadda ke gudana a jihar Kano, da ya mai da hankali kan rawar da kafofin yada labaru za su taka wajen magance kalubalen tsaro a kasashen Afirka irin su Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Jami'ar Bayar Kano ce ke karbar bakuncin taron na bana wadda ake sa ran gabatar da makalu fiye da 200 daga shehunnan malamai da kwararru a ilimin aikin jarida da yada labarai a kwalejojin fasaha da jami'o'in nahiyar Afirka.
Kusan kowa ya riga sun cewa a ƙasar Najeriya akwai matsaloli na tsaro. To mu kuma a matsayin mu na masana harkar sadarwa da aikin jarida, mu wajibi musamman ganin wannan kungiya ce ta Afirka gabaɗaya a duba a harkar kafafen yaɗa labarai da kuma dangantakar su da tsaro, ta yadda zai kasance kafafen yaɗa labarai sun taka rawa ƙwarai da gaske wajen wayar da kan jama'a, wajen harkar magance matsalar tsaro da kuma yin abin da ya kamata domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala wadda take cin ya shekara da shekaru.
Dr. Mai Nasara Yakubu Kurfi kenan shugaban sashin koyar da ilimin yaɗa labarai da aikin jarida na Jami'ar Bayar Kano. Tsohon kakakin rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, na cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron.
Duniya ta shiga wani sabon yanayi, to dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa da kuma waɗanda suke aikin jarida dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro, ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru.
Kamar akwai alaka kenan tsakanin COVID-19 da zancen tsaro?
Kwarai da gaske, Allah da ya rufe asiri ma annoba ba ta yi tasiri ba a Afirka, musamman ma a Najeriya, kamar wasu bangarori na duniya. In akai maganar tsaro, akai maganar mutum bai da rai, ai kaga zancen tsaro ya kare. Kuma wasu matakai da ake dauka suna tauye al'amuran tsaron su kansu.
Sabunta manhajar ilimin sadarwa da aikin jarida domin koyar da ɗalibai a jami'o'i na daga cikin manyan manufofin wannan kungiya ta malaman koyar da ilimin aikin jarida ta Afirka, wato African Council for Communication Education. Inji Farfesa Abdullahi Uba Adamu.
Kungiyar an kafa ta ne saboda a cimma irin wannan burin na cewa sababbin hanyoyin sadarwa da suke fitowa kamata a narkar da su a cikin manhajar da ake koyarwa. Kamar su WhatsApp, Telegram, Twitter, Snapchat, TikTok. Saboda idan yaro ya riga ya gama makaranta, ya gama jami'a, ya fito, to fa zai iya gwagwarmaya akan kowace hanyar sadarwa ba wai wannan tsohuwar hanyar da aka sani. Abin kunya ne a ce kai kana da degree a mass communication amma baka san wannan hanyoyin sadarwa ba. To manufan mu shine mu tattaro wayannan sababbin hanyoyin sadarwa, mu narkar da su cikin manhajojin mu, kuma ana samun nasara.
Shugaban Jami'ar Bayar Kano Professor Sagir Adamu Abbas ya ce jami'ar ta yi fice wajen bincike da horas da ɗalibai a fannonin ilimi daban-daban.
Ka gan ka duba a nan biyu ke muna da harkar jarida da take daki bugawa, shine print media, muna da radio. To yanzu kuma wata ɗayan da ya wuce mun ba da approval na a su kayayyaki na television. Za mu fara yaɗa labarai ta television kamar yadda sauran gidajen television suke yi. Kullum za mu ci gaba da ƙarfafa tsarin karatu da muke bayarwa a Bayero University Kano.
Shehunnan malamai a fannin yaɗa labarai da aikin jarida daga ƙasashen Afirka daban-daban ne ke halartar taron a fili da kuma ta hanyar fasahar sadarwa ta zamani, wato Zoom. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu, Alhaji Bello Sharif, shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger, da Muhammad Sa'idu Esu, shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger, da kuma barista Hadiza Nura Alfa, lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi sanin masababin tashin hankali musamman tsakanin mata. Ga bayanin barista Hadiza.
Mafi yawanci auren dole shekaru uku zuwa biyar da suka wuce in kun tuna akwai matsalolin da aka samu mata su samu mazajen su fiya su ci su mutu ba komai bane ko auren dole ne ko kuma sun samu rashin fahimta tsakanin su ba zai wuce abin da zai yi ayi magana shikenan matsalan za ta kare ba kawai matsala ce ta rayuwa ta zamani kaga yanzu sarakunan mu an maida su gefe gwamna shi yake da shugaba a gari to gwamna bai gama sanin matsalan da ya shafi jama'a gaba daya ba bare wanda yake tudun Fulani matsalan shi daban da wanda yake cikin gari wanda yake cikin gari matsalan shi daban da wanda yake Cincaga haka dukan su uku matsalan su daban da wanda suke bidda a cikin biddan ma wanda suke SO daban wanda suke wadata daban kowa da matsalan shi
san matsalolin abin da ya shafi al'umma
sarakunan su ne za suka fi cancanta su san meye matsalolin mu su ma sai sun aiki da dagatan su hakiman su za a san wannan unguwan ga matsalan su wannan unguwan ga matsalan su wasu matsalan su tsaro wasu matsalan su fiyade wasu matsalan su yunwa wasu matsalan su makarantu wasu matsalan su a dukan mu ma matsalan mu fitila wasu matsala talauci yanzu in ka duba gidaje 10 a unguwa da kyar zaka samu gida 5 da za a ce maka mata suna da hanyar samu kudin kansu mu yi magana tsakani da Allah namiji ya dauko ki gidan iyayenki ya auro ki babu yanda za a yi kowanne matsala da kike da shi na kudi ya iya magance miki shi ba ta yiwa saboda shi ba Allah bane zai miki maganin komai amma an kaga yayi kokari ya bada abinci ya yi miki tufafi ko ba yanda kika so ba mace kuma tana da hanyar kudin ta kuma shi yana da tausayi da yaddan Allah za a zauna lafiya
to Bibi Sharif me zaka rufe mana shi fatanka domin ganin an samu maslaha akan wayannan abubuwa na zamantakewar iyali
a ƙarshe ina so na yi kira ga dukka masu ruwa da tsaki mu hada karfi da karfe ganin yanda zamu mu kawo karshen wannan abu na farko zamu fara da family system kamar da shi ya ci gabatar ya kamata mu iyaye mu sa ido ga tasowan ƴaƴan mu idan mun tumu kokata mun ba su tarbiya da ya dace da kuma ya kamata abu na biyu kuma sune su matan ina so na ƙara kira a gare su kuma ya zamanto muna sa hakuri a cikin zuciyar mu kuma muna duba cewa wannan zaman aure abu ne fa na addini da muke ba abu bane na ganin kanmu ba dole bane don yar uwarki ta dace mijinta ita kadai ne ke ma ki dace haka yar uwarki da take can gidan wani mai hali ba dole bace ke samu mai hali dukkan mu ba mu zama masu hali so kowa ya hakuri da daidai da abin da ya bashi yanda kuma Allah ya ajiye ka haka ya san inda ya ajiye ka hakan kuma zai saka maka da irin ajiya da maka so muna duba cewa wacce ita mai mijinta na bata dubu kaza duk wata sai sayayya ni nawo bai bani tukila hali ne babu sannan kuma su mazajen da suke da halin suna kuntatawa yana da kyau su ma ya zamanto muna samun hanyoyi ga wannan malamai kin za shigo muna nuna mu juna illan yin wannan abu kana da halin taimakawa ko hali zaka ci da iyalinka so uku a rana ko kuma a ci da su abu mai kyau ka dinga ba su abin da bai takaraya karya ba tana tani ai aure ne inda gara maza kai to shi ma karan kashi wannan abun yana da illa wurin tauye rayuwanka in ma ka same shi da sauki anan akwai kiyama gobe tunda Allah shi ya san abin da ya baka so duk irin wannan abuwa ne da ya kamata zamu tajawo hankali akai sannan kuma harka na hukunci hukuncin ga da aka yi abu ne an tsiriya su ne saboda a hukunta wanda ya saba mishi so dole ya zamanto mun sa hankali wurin gabatar da hukunci akan wanda ya taka doka so da yawa muna da dokoki da yawa amma saboda san zuciya ba mu amfani da wannan dokokin idan an so a shimfiɗa shi sai kuma kaga an taso da wani kuka da zai kaga samun yin hakan bai ba saboda ko gata da wanda daga cikin su ke da shi mun ga case na wancan bai Allah ta kace mutane kwanakin ba har yanzu magana ana nan ana tafaman jin shi ba samu an gabatar ba amma hukunta yake hukuncin ne za a sai kuma a ci a ƙara komawa kuma wani kotu na sama in an je kotu na sama za a ƙara cewa kuma ƙara komawa wani kotu na sama to so da yawa ake tafaman jan wanga abu ya kai talalacewa yana nuna ma yan baya cewa ko kai ma kai fa kana iya wucewa da shi bara ai komai tunda ai wani ya yi shi ma wuce haka so dole mu dinga kulle ido wanda duk ya taka dokan nan a duba mai doka ya ce a kan shi a gabatar da wannan doka a daidai tsari irin nasu in na addinin musulunci ne musulunci ya kawo tsari in kai haka da kai musulmi ne dole kai hakuri ka bi wa'annan dokoki in kuma dokoki ne na kasa baki da kai din Najeriya ne ga abinda kuma doka shi a kanka da kai dole kuma a gabatar maka da wannan ba inda ake zama babu doka ko alai ran doka zai ke gabatar da mu
daga karshe yanzu me zaka rufe musamman batun cewa sarakuna su shigo wurin kula da tarbiyya din nan kana ga ya kamata haka din
To an ka duba yanda ita barista ta ce sarakuna suna da aikin yi sosai na gyara society don su ne suke kusa da mutane kuma su suka san illolin mu da yawa su gwamnati suna yi ne a shekaru sai ga wani gwamnati ya zo a shekaru shekara 1-2-3-4 ya gama sai ya wuce sai ga ko dokar da ma ya aje ba zai tsaya cin ba amma sai ga sarki na nan shekara 20-30 kuma yana da abun ya san ko ina yana su da kace yana da su mai angwani in sarki ya ce a kira kowane mai angwani kuma kowane mai angwani ya san gidan kowa sai ga su ne suka san matsaloli da yawa shi yasa muke kira ma traditional institutions suna da aikin yi sosai su koma ga gwamnati wayansu abubuwan da gwamnati suka rike a hannu a dan suke musu su ma su fara hukunta wayansu abubuwa so da mu samu zaman lafiya sai ga ko kai sarki ne in kai gan wani abu sai ga batun kotun da muke samu matsaloli a cikin su sai ga ba su da karfi kuma karfin su ya kare wurin shi yasa muke kira ga traditional institutions su shigo su ga yanda za su kawo sauki a lamarin nan
barista bari mu ji kalamanki na karshe amma abin da nake so a nan shine yawanci matsalolin da suka faru a nan Niger na wayannan keskes dake gaban hukuma yanzu babu maganan talauci a ciki idan kamar yadda bincike ya nuna a nan menene bayananki na karshe musamman ga mata kasancewar ke mace ce an ce ciwon ya mace na ya mace ne menene zaki ga ma mata akan irin wayannan matsaloli
wato adalci sai Allah an ce namiji kwatanta adalci tsakanin matan shi kuma mun musan basi amma Allah ya shirye mu gaba daya
amma ku ga san basi gaba daya
babana an ce wake yana bata iri ko
wake da yake bata gari
yawwa Allah misali wancan satin da ya wuce wani labari ya ci kaure a Kano wani mutum yana zaune da matar shi shekaru 19 ƴaƴan su 6 suna zaune a 2 bedroom na kakan yaranta da ya haifi uban shekaru 8 da auren su mijinta ya gina 4 bedroom suka koma nan yanzu zai auro yarinya ƴar senator ya mai da ita matan nan da ƴaƴanta 6 2 bedroom ana gyara ma ita amarya da za ta zo ita kwal daya 4 bedroom ta je wurin uwan mijin da kukanta ta ce bakin ciki take yi saboda za a auro ƴar gata ƴar masu kuɗi fi sabilillahi adalci kenan ai ko makaho ya san wannan ba adalci bane ta yaya za su kwana a daki biyu ga ita ga yara mata ga yara maza kuma ana sa ran miji in yazo shi yana da dakin da za su kebe da matan shi to daki ɗaya ya tafi kenan ko yara ba su da hurumin shiga wannan dakin ɗayan dakin za a cakuɗa yara matan ne da maza ai kaga baye yawa
to da fata wannan shirin zai zaburar da waɗanda lamarin ya shafa da kuma dukkan masu ruwa da tsaki da nufin ganin an shawo kan matsalar domin ci gaban iyali yanzu a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Etu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya dake kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata su ne duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice
to Hafiz ana ƙara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. An samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin kwale-kwalen da ya auku jiya Laraba a garin Wara da ke jihar Kebbi, Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar sa gabar ta tsakiya da nufin karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a zirin Gaza.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai ba an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdullahi da ya ni gabatarwa, sai kuma shi Bahira Jews ne da ya bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.